billahi samil alim, minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Masu sauraron mu da kallon mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma, shirin da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita. Kuma na yayi kuma da sakonnin tambayoyin ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703-360-1455 ko kuma cikin adireshin email na fatoyin rahma @yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. Ta yau dai muna asabar ne 14 watan Zulkaada na shekara 1444 bayan jira Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina, wanda ya zo daidai da 3 ga watan Yuni na shekara 2023. Kuma kamar kowane lokaci muna tare da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jalli Mu'oyan, babban malamin sangaren nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da Kinan Kano, wanda ke ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan da nake kasancewa tare da ku a cikin shirin. Sai ku biyo mu akan kallon
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. وما سو كلم ولسورة رمى وأن البوكتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدلتي فيني رحمة أكن الرحمة إتتي أدلتي وتود أن أبو بواني قدابي وأن سكي حدد جونا باسا ربوة bi inda aka samu adalci to za a samu rahama, za a samu tausayi, za a samu jin kai, za a samu kwanciyar hankali. Haka ne, duk inda aka samu rahama to akwai adalci a wajen. Shi yasa Allah subhanahu wataala ya sifanta sakon Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa rahama ce ga duniya gaba daya. Amma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ba mu aiko ka ba sai dan ka zanto rahama ga duniya baki daya. Saboda abin da ya zo da shi shine shari'a, shari'a da take kunshe da gaskiya da adalci, shari'a da take ba wa kowane mai haƙƙi haƙƙinsa, take karɓar haƙƙi daga dukkan wani wanda ya rike haƙƙin wani. To shi yasa sai ya zanto aiko shi sallallahu alaihi wasallama rahama ce ga kowa da kowa. Idan muka ce adalci shine rahama, ba wai yana nufin cewa kowa zai ji daɗin adalci ba, wani lalle ba zai ji daɗin abin da za a yi masa hukunci da adalci ba. To amma kuma adalci rahama ce ga sauran al'umma, domin matukar dai wanda ya rike haƙƙin wani za a karɓa daga wajensa a mairo mai haƙƙi haƙƙinsa. To kaga za a samu kwanciyar hankali, za a samu jin daɗi, za a samu zaman lafiya, za a samu ƙaunar juna. Zalunci ba zai taɓa yiwuwa ba, wato rahama ba za ta taɓa samuwa ba ƙarƙashin zalunci. Matukar akwai zalunci to adalci ba zai tabbata ba, adalci bai tabbata ba rahama kuma za ta samu ba. Dole ne waɗanda suke masu laifuffuka, masu zaluntar wasu, masu shiga haƙƙin wasu, dole ne a hukunta su, dole ne doka ta yi aiki a kansu, dole ne a tsayar da su, a dakatar da su daga abin da suke yi da laifuffuka. Wannan dole ne. Su ba su tausaya wa al'umma ba wajen su bar mutane su zauna lafiya, wajen su bar mutane su yi harkokinsu na yau da gobe cikin kwanciyar hankali da nutsuwa, ba su bar mutane sun samu waɗannan abubuwa ba. Don haka su ma bai kamata a bar su ba tare da an ɗauki doka ta yi aiki a kansu ba. Su ma wajibi ne su ɗanɗana irin abin da suke wato suke ɗanɗana wa mutane. Wajibi ne su ma su ji ba daɗi kamar yadda suka sa mutane suke ji ba daɗi. Wannan ita ce shari'a ta Allah subhanahu wata'ala, kuma wannan shine adalcin da Allah subhanahu wata'ala ya tsayar da duniya gaba ɗaya a kansa. Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa man la yarham la yurham, wanda duk baya tausayi to ba za a tausaya masa ba. Waɗannan masu miyagun laifuffuka, su mai da miyagun laifuffuka na su ne sana'ar su, ita ce hanyar su ta neman abinci. A nan ne suke samun abin da za su yi walwala, ko da mutane za su yi ta kuka, za su yi ta kokawa, ko da mutane za su shiga kunci, za su shiga damuwa, ko da harkokin mutane za su tsaya cak, su dai bukatar su tun da ta biya, to komai ya yi musu daidai to wadannan dole ne doka ta tsaye yake akan su dole ne doka ta tsaye da su akan wato iyakokin da ya kamata a tsaye da su wannan shi ne zai tabbatar da rahama zai tabbatar da adalci zai tabbatar da zaman lafiya zai tabbatar da kauna tsakanin al'umma da soyayya tsakanin al'umma samun irin wannan shi yasa Allah subhanahu wataala ya sifanta kisasi da cewa rayuwa ce wala kun fil qisasi hayatun ya ulil albab duka cewa gashi dai wani ne zai yi kisa a kashe shi ko wani ne zai datse mu wani hannu a datse masa nashi ko ya tsiyayar mu da wani idan sa shi ba tsiyar masa da idan sa ko ya cire mu wani kunni a cire masa nashi kunnan wannan shine kisasi to kaga duka cewa wani abu ne wanda a ido baya da kyan gani wannan gashi an datse masa kai wannan gashi an datse masa ido an tsiyar masa da ido an cire masa hannu an cire masa amma kuma tanan ne za a samu zaman lafiya tanan ne rayuwa za ta yiwu zaman lafiya ya dore a cikin al'umma shi yasa Allah ya kira wa kisasi da cewa shine rayuwa amma ba kowa yake fahimtar wannan ba sai mai hankali wanda ya nutsu ka duba Allah subhanahu wataala da ya magana mazinata aka ce ayi musu bulala dari sai Allah ya ce fala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah kada tausayi ya kama ku dangane da su a cikin hukuncin Allah wato yayin da ya zanto ba a kawo su gaban jama'a ana musu bulala saboda abinda suka yi na laifi kada wani ya ce bari ya tausaya musu ko ya dakatar da abin ko ya ce bari ya tausaye su akan abinda ake yi musu Allah ya kira wannan hukunci addinin sa ba don kowa ba saboda anan barin doka ta yi aiki akan su wannan shine tausaya musu su kansu wanda duk yayi laifi aka hukunta shi to an tsarkake shi mutukar dai ya tuba ya koma ga Allah ya gyara halayensa to ya samu tsarkaka maimakon a bar shi da laifin sa ya je ya samu Allah subhanahu wataala ranar da dukiya da yan uwantaka da kusanci da waye duk ba za su yi masa amfani ba yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim to kafin a je wannan ranar ya zanto a nan duniya an wanke shi ya zanto an karbi haƙƙi daga wajensa to wannan shi ne tausayi kuma wannan ita ce rahama sayyidina abubakar lokacin da aka ba shi shugabanci hudubarsa da ya yi ta farko jawabinsa da ya yi ta farko bayan ya zama khalifa a ciki yake cewa al-da'ifu minkum indi qawiyyun hatta akhudha lahu haqqahu والقوي فيكم عندي ضعيف حتى اخذ الحق منه ولا يكي قرفا اكو مي رودي ا cikin kutuni mai karfi ne a wajena har sai na karbu masa haƙƙin sa haka ne duk wanda yake karfa a cikin kuni mai rauni ne a wajena har sai na karbo haƙƙin da yake hannun sa na dada shi ga masu shi to wannan ita shine adalci da Allah subhanahu wataala ya saukarwa da annabawa gaba daya duka annabawan da Allah subhanahu wataala ya aiko daga annabi Nuhu alayhi salam annabi Ibrahim annabi Musa annabi Isa sauran annabawan Allah subhanahu wataala dukkan su sun zo da wannan adalci sun zo da wannan hukunci Allah subhanahu wataala yake jawara laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum al kitaba wal mizana liyaquma an nasu bil qist wa anzalna al hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u lin nas Allah subhanahu wataala yake cewa hakika mun aiko da manzanni wa anzalna ma'ahumul kitaba mun aiko da manzanni da ayoyin mu bayyanannu sannan muka kuma saukar musu da littafi wato muka saukar musu da littattafai sannan liyaqul wal mizana da ma'auni liyaquma an-nasu bil qist dan mutane su tsaya da adalci wa anzalna al-hadida muka kuma saukar da bakin karfi fihi ba'sun shadid a cikin sa akwai karfi mai tsanani wa manafi'u lin nas da kuma amfani ga mutane anan ubangiji subhanahu wataala yana gaya mana cewa kowanne manzo sakon da Allah subhanahu wataala ya aiko shi da shi ya kunshi wadannan abubuwa guda biyu ya kunshi hujjoji bayyanannu ayoyin Allah subhanahu wataala da ya saukar masa wanda cikin su suke kunshe da wa'azi suke kunshe da gargadi suke kunshe da bishara sannan kuma ya an saukar masa da ma'auni abinda zai iya auna abubuwa da za su taso wanda babu su karara a cikin littafin da aka saukar masa, amma kuma akwai wasu abubuwa da suka kama da su wanda zaka iya hukunci akan sababbin abubuwa da waɗanda aka riga aka saukar da hukunci akan su. Kamar misali, Allah subhanahu wataala ya saukar da hukunci akan giya da kuma haramta giya, to sai ya zanto daga baya an samu wasu abubuwa masu sa baye da ɗan adam yake ta'amuli da su wanda sunayensu ba su fito ƙarara a cikin Alkur'ani ko sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam, amma kuma su ba suna dauke da irin wato suna dauke da irin illar da giya take dauke da ita, to suna bugarwa su sa mutum ya fita daga hayyacinsa, ya fita daga hankalinsa, wanda wannan zai iya sa shi yayi kowar irin laifi. Kaga sun yi tarayya nan wajen sifar fitar da hankali da bugarwa, sai zato sun dauki hukunci daya. Shi ne wannan ake kira da qiyas, shi ne mizani. Allah ya saukar da ayoyi bayyanannu waɗanda suke kunshe da hukunce-hukunce, aka yi nassi a kan wasu abubuwa ƙarara, sannan kuma aka saukar da mizani, shi ne ma'auni, wanda za a auna wasu abubuwa da za su bayyana wanda babu bayaninsu ƙarara a cikin littattafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar. To sannan sai Allah ya ce wa anzalnal hadida fihi ba'sun shadid wa manafi'u linnas, muka kuma saukar da baƙin ƙarfe, baƙin ƙarfe din nan a cikinsa akwai amfani, akwai ƙarfi mai tsanani da kuma amfani ga mutane. Wato baƙin ƙarfe za a yi amfani da shi wajen ƙera makamai, wanda za a yi amfani da su wajen kare kai da kuma kare gaskiya da adalcin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a tsaya a kansa. Sannan kuma a yi amfani da shi wajen ƙera abubuwan da ɗan adam zai amfani da su na yau da gobe, abubuwan amfani na yau da gobe wanda ake buƙatar ƙarfi wajen ƙera su. To kaga anan Ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa mutane za su tsaya da adalci ne, wato adalci zai yaɗu a cikin mutane idan akwai waɗannan abubuwa guda biyu suna aiki, shari'a tana aiki, sannan kuma akwai ƙarfi na doka, ƙarfi na hukunci da zai kare wannan shari'a, ta yadda wani wato hani da tsoratarwa za su iya dakatar da shi daga yin laifi. Wani aka karanta masa a wurin Allah aka ja masa isan Annabi sallallahu alaihi wasallam, aka tsoratar da shi azabar Allah, aka kwadaitar da shi rahamar Allah, to zai iya fasa abin da ya niyya na laifi. Wani kuma wannan ba zai masa amfani ba, ka yi wa'azin, ka sanar da shi faɗar maganar Allah, ka sanar da shi azabar Allah, ka tsoratar da shi wutar jahannama, wannan duk ba zai masa amfani ba, amma kuma zai ji tsoron ƙarfi da iko idan ya san cewa in yayi ba zai kai labari ba, daidai abin da ya dade fito zai samu hukunci irin wannan. To babu shakka wannan shi kuma shine zai dakatar da shi. To sai Allah ya hada su duka biyu, anzalna alkitaba wal mizan liyaquma an-nasu bil qist, sai cewa anzalna alhadid. To haka duka al'umma takan zauna lafiya idan waɗannan duka abubuwa biyu suna tafiya, adalci da shari'ar Allah tana gudana, sannan kuma ana hukunta dukkan wani wanda ya yi ƙoƙarin keta wannan doka, ko ya keta wannan doka ya shiga haƙƙin wani, to za a yi hukunta shi da ƙarfi na iko, to wannan zai sa a zauna lafiya. So haka shari'ar Allah cike take da waɗannan abubuwa guda biyu, kuma a duk sanda ɗan adam ya ga cewa al'amuransa sun rikice, ko wata al'umma ta ga cewa al'amuranta sun rikice, ta kasa samun zaman lafiya, tabbata cewa waɗannan abubuwa guda biyu ba sa aiki, ko ɗaya daga cikinsu ba ya aiki. Indai har za a tsayar da shari'ar Allah, a yi adalci wajen hukunci, sannan kuma wanda ya yi za a yi masa, wanda ya cancanci horo za a hora shi, babu shakka abinda Allah subhanahu wataala ya ce za a samu shi ne liyaquma an-nasu bil qist, wannan tsayuwa da adalci din to za a same ta, kuma rayuwa za ta yi kyau, al'umma za su zauna lafiya, al'amuran mutane za su samu ci gaba a cikin irin wannan, za a rayu cikin rahama da tausayi da ƙaunar juna. Amma da zarar aka rasa ɗaya daga cikin waɗannan turaka guda biyu, ko kuma dubin aka rasa su, to fa kada wata al'umma ta yi zaton cewa za su zauna lafiya. Shi yasa aka ce a yi doka, shi yasa aka ce a samu masu masu karantar da mutane da wa'azi da fadakar da su da jan hankalin su da kwadaitar da su ayyukan alkhairi da hana su munanan ayyuka da kuminkum ummatun yad'una lil khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar a samu wata wasu jama'a daga cikin ku da su dinga kira zuwa ga alkhairi suna umarin da kikkiawan abu suna hana mummuna dole a samu wadannan cikin al'umma kullun za su kajin hankali su ga kudaitar da mutane aikin alkhairi suna kuma hana su munanan ayyuka sana ta fuskar ta bangare guda kuma a samu doka ta cewa duk wani wanda yayi laifi iri kaza to za ka ba shi masa hukunci ga gudan laifin sa to in waɗannan abubuwa duka suna tafiya suna aiki yadda ya kamata to za a zauna lafiya za a samu ci gaba ko waɗanda matsaloli za su taso nan da za a magance su haka idan muka tsaya muka lura da abubuwan da suke faruwa a cikin al'ummar mu a yau na tashe-tashen hankula da rashin zama lafiya na fadace-fadace da kashe-kashe na sace-sace na ta'addanci da suke faruwa a wurare daban-daban na fashi da makami da abubuwa iri-iri da muke gani yau wanda gwamnatocinmu masu hukunci kullum suke ta ƙwarya za su shawo kansu inda za su dawo su haɓaka waɗannan turaka guda biyu babu shakka za su nemi waɗannan abubuwa su ga sun yi ƙaranci ba za a ce ba za a samu ba dole za a samu masu laifi ko a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne zamanin laifi kowanne tsarki tun kafuwar duniya ba ta samu wata al'umma da ta kai al'umma da ta rayu tare da manzo sallallahu alaihi wasallam ba cikin garin madina ba a taɓa samun wannan ba tun kafuwar duniya kuma har alƙiyama ta ce ba za a kuma yi ta irin wannan waɗannan tsare ku ba amma duk da haka a cikin wannan gari na Madina ana samun barawo a hukunta shi ana samun wani yayi ta'addanci akan dan uwansa ayi masa hukunci gurgurdan irin laifin sa ana samun wasu abubuwa ire-iren wannan to da ra'ayin umma da za ta rayu dole a cikin ta za a samu na kwarai za a samu barguri a cikin Madina akwai munafikai akwai mushrikai akwai yahudu wanda daga baya aka sallame su aka sake musu batuguni duk waɗannan akwai su saboda wani in ya zanto mai gaskiya ne wani zai zama mara gaskiya ne wani zai zanto mai san alkhairi ne wani zai zanto baya san alkhairi to amma kuma an samu kwanciyar hankali an samu zaman lafiya al'umma ta samu ci gaba tun da shigowar manzo sallallahu alaihi wasallam Madina a kafa daularsa ta musulunci al'amarin daular ƙawayatacci ƙara ganin alkhairi aka yi ta yi iri-iri wallo aka samu samuwar yalwa a rayuwa wato karuwa taitai to haka kowane lokaci da za a kwatanta waɗannan abubuwa za a samu kwanciyar hankali amma in ya zanto zalunci zai ci gaba da yaduwa taka doka za ta ci gaba da faruwa mutane za su abinda suka ga dama kuma babu wanda ya sai hana su ba wanda sai ya taka musu birki manya ba su da gaskiya ƙanana ba su da gaskiya mata ba su da maza ba su da gaskiya kowa rashin gaskiya ya zama shi ma sana'a ce ko kuma ya zama wayo ne da wayewa wanda yake mai gaskiya mai amana mai san alkhairi ana masa kallon wani wanda bai waye ba wani wanda bai san abin da yake yi ba kana son ka zama wayayye sai ka zama macuci sai ka zama mai yaudara mai ƙarya mai cin amana wanda za a rayu a cikin irin wannan wato kazanta to kuma babu wani abu da za a iya samu na kwanciyar hankali da zaman lafiya a cikin al'umma dole sai an fito an yanki waɗannan abubuwa an tabbatar da gaskiya an tabbatar da adalci masu gaskiya an karrama su an darajta su an ba su fifiko a cikin al'umma marasa gaskiya kuma an nuna musu abinda suke yi ba daidai suke yi ba wanda suka cancanci a hukunta su an hukunta su ba tare da bambancewa tsakanin wanda yake sama da wanda yake ƙasa da wanda yake dan wasu da wanda kuma yake ganin ba dan kowa bane za a hukunci bai daya to ba shakka anan sai kaga cewa komai ya daidaitu al'umma ta zama abin misali a cikin rayuwa ta yau da gobe Allah ya sa mu dace
amin su mami malallai saka da alkhairi to tunda mu tafarko ayi ta zo daga wanda yake cewa malam yana da dan kimanin shekaru 8 amma kuma gashin mara ya fito masa yace sun je asibiti aka ce wani sinadari ne yayi yawa a jikin sa hakan ba matsala bace sai in wani abu ya bayyana to shine ke tambayar shin wannan yaron baligi ne a musulunci
ba wai ko yaushe ne gashin mara ya fito da tare da mutum ba ki kira shi ko gashin hamata zai zama balagaggi akwai sanda zai iya zama wata larura ce tare da shi ko kuma da zama wani sinadari ne a jikin sa yake yayyawa wanda har yake iya samu masa da wannan shi yasa wasu malamai suka yi nasanta cewa gashin da ake magana shi ne zai fito cikus ba wanda zai fito wanda yake ba na dabi'a ba zakaman mace ne suka ganta da gashin baki ko ganta da gemu kaga dabi'ar mace ba ba ta da gashin baki ba ta da gemu wannan ita ce dabi'a ta asali da Allah subhanahu wataala ya halicce ya mace da ita amma kuma akan samu wato karin wani sinadari ko samuwar wani sinadari a jikinta wanda bai kamata a same shi ba wanda zai iya sawa ka ganta da gashin baki ko ganta da gemu kaga wannan bai cewa bai sa ka ce ta koma ta zama namiji saboda ta samu wata alama da namiji yake samu to haka nan shi ma yaro karami za iya samu irin wannan ta faru da shi ko wani sinadari a wani lokacin da ba lokacinsa ba ya zama da ya same shi kuma an samu wannan shi yasa malamai suke cewa sai idan ya zanto gashin cikus wanda shi ne irin wanda aka saba gani na ɗabi'a yana fitowa da yaro yayin da ya balaga
sune ke cewa tambayarsa ita ce mutum zai iya cire zakka ko da kudinsa bai kai nisabin zakkar ba dalilin baya gari wato baya bari su taru saboda yana siyan kadara gudun kar ya fada bashin Allah
to ita zakka wata wani hukunci ne da Allah subhanahu wataala shi ya yi shi yace ga waɗanda za su ba da zakka ga duke da za a fitar da zakka ga waɗanda za a ba su zakkar duk wanda Allah subhanahu wataala shi ya tsara shi yasa ba a kawai mutum ya dubi wani ya ce kawai ka fidda zakka a cikin kuɗi kaza sai idan ya zanto mutumin nan zakkar ta hau kansa kuma waɗannan dukiyoyin da take hannunsa ta cancanci a fitar masa zakka wato dukiya ce da ake fitar masa zakka to wannan shine zaka ce da shi ya fidda zakka mutumin da bai mallaki nisabi a hannunsa ba bai da kuma kadarori na kasuwanci bai da kadara ta kasuwanci kuma bai da nisabi na dukiya tsabar dukiya a hannunsa ba kuma noma yake ba ya fitar da amfanin gona ba kuma kiwo yake da shi yake da dabbobin da suka kai nisabin zakka ba to wannan ba ka cewa fitar da zakka akwai wanda misali ya bude gidan ruwa ne misali yana yin pure water ko yana yin table water saboda haka sai ya zanto in ya samu kuɗi sai ya ƙara sayo wasu kayayyakin aiki ko ya buɗe wasu branches to nan in babu kuɗin hannunsa ba ka ce ya yi lissafin injinan da yake da su ba ya fitar musu da zakka saboda waɗannan ba a fitar musu da zakka ko yana da motocin haya in ya tara kuɗin kafin shekara ta zo sai ya sayi wasu motocin ya ƙara to nan ba ka ce masa ai kana da motoci da yawa wajibi ka fitar musu da zakka motocin haya da gidajen haya ba a fitar musu da zakka a karan kansu sai dai abinda suka tara abinda aka karba na dukiya lokacin zakka yayi sai a hada shi da wanda ake da ita sai a fidda musu zakka wannan shine dokar Allah to amma duk da jike cewa ba su kai bai kai kudin zakka ba amma kuma akwai sadaka akwai sadaka ta tadawuyi ita wannan ba ta da geji na cewa sai kudi sun kai kaza ko sai iri kaza za a yi sadaka matukar dai kaga cewa kudin da suke tsayawa a hannunka ba sa kaiwa lokacin da zaka fidda zakka ta wajibi ta farilla to ka riƙa yin sadaka in ka samu wani abu na ka yin alheri ga mutane da suka cancanci a taimaka musu kai ayyukan alheri da abin da ka samu haka shi yasa musulunci ya bude kofar a bude wa mimma razaqnahum yunfiqun daga abin da muka azurta su zai iya zama ya kai da sabon zakka zai zama bai kai da sabon zakka ba haka sai suna ciyarwa suna bayarwa kawai haka kai yau ta yin sadaka lokuta bayan lokuta ka taimaka wa mutane da abin da kake da sai kaga Allah subhanahu wataala ya karawa dukiyarka albarka kuma ya tsabtace ta daga wasu abubuwa da za su shige ta wanda suke ba na halal ba to saboda ba a ce dan babu zakka akan mutum ba kuma shikenan ba zai yi sadaka ba ma watakila ma wani lokaci kaga sadakar ma da zai yi sai tafi ma kudin da inda zakkar zai fitar sai tafi ma tunda ita wani abu ne zai kai shi a lokaci bayan lokaci watakila kafin shekarar ta zagayo in ya tara dukiyar ma da ya sadakar da ita ta dauki inda zakkar zai fitar watakila ma ba su kai wannan ba to kaga dai duk wannan alkhairi ne abin da kai ake bukata shine ka taimaka ma wanda suke kusa da kai, ka taimaka ma mabukata, ka taimaka wa ƴan uwanka, ka samarwa da kanka wato soyayyar ɗan uwanka cikin zuciyar zukatansu. Ba za ka samu haka ba, kuma matukar dai kana da dukiya ba ka taimaka musu, ba ka yin abin da ya dace kai lokacin da ya dace kai. Saboda haka kakka ɗauka cewa tunda kuɗin ba za su kai nisabi ba, to shi kenan babu wani zakka. An ce ba zakka to ba sadaka, kuma sai kai ta sadaka ta ɗauri. Wannan ba ta da geji, ba ta da lokaci, ba ta da iyaka, ba ta da wata dukiyar da ita ce kawai za a yi sadaka da ita ta ɗauri. Tsawon kadarori ne na kasuwanci ko ba na kasuwanci ba ne, ya motoci ne na haya ko babura ne na haya, da su kowa mai kake da shi kana iya bayar da abin da suke samun maka a matsayin sadaka. Sai kaga Allah ya albarkaci dukiyar kuma ya albarkaci sana'arka.
To sai ni tambaya na gaba shi kuma ga malam, wani lokaci yana ganin wasu idan sun shigo masallaci kafin a kira sallah suna yi raka'a biyu ta gaisuwar masallaci, sannan kuma idan an kira sallar sai su tashi su kawo wata raka'a biyu. Shine ke tambayar me matsayin raka'a biyu da suke kawowa bayan an kira sallah.
To in yana nufin sallori kamar sallar azhar, misali sallar azhar akwai ratiba, akwai sallar ratiba da ake yin ta kafin abinan kafin sallar azhar, da kuma rakoi da ake yi bayan azhar, wannan rakai ta ratiba ta dhuhr. Yayin da ya shigo masallaci yayi raka'atayn fajr, mafwan yayi tahiyatul masjid ya zauna, lokacin sallah ya aka kira sallah ya tashi kuma yayi ratiba, kaga shikir ya hada abubuwa biyu, yayi tahiyatul masjid ya kuma yayi ratibatul dhuhr. Idan ya shigo masallaci ba an kira sallah sai ya tashi yayi, bayan an kira sallah ya shigo masallaci sai ya sallaci ratibatul dhuhr, wannan rakawi biyu ko hudu na kafin azhar. To wannan za su iya zama masa makofin tahiyatul masjid, tunda tahiyatul masjid abinda ake bukata shine kakka zauna har sai ka yi raka'a guda biyu. To sai ya zo ya raka'a biyu da niyyar ratibatul abinan ratibatul dhuhr, to wannan ita ce za ta zama makofin abinan. Saboda haka ya danganta da wace sallah ce, kamar yanzu kaga asar ba ta da ratiba kafin sallah, babu ratar abinan sai babu kuma a bayanta. Sai maghrib ce take da shi, bayan maghrib sai kuma isha'i, kuma bayan isha'i. So waɗannan dai su ne, za ka ba laifi ba ne da mutum ya shiga masallaci ya yi tahiyatul masjid, kuma ya buƙaci zai sake yin wasu raka'o'in nafila ya tashi ya yi, wannan babu komai a cikinsu.
To ne ke cewa yana da sanin ingancin hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo cikin littafin arba'un hadith, wanda yake cewa Allah akwai abubuwan da Allah ya shiru a kansu kada a bincika su. Shi ne ke cewa ya tuni malami na cewa bai inganta ba.
Akwai hadisin Abu Sa'labah al-Khushani wanda Darqutni ya fitar da shi, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah farada fara'ida fala tudayyuha wa hadda hududan fala ta'taduha وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديثي هنا تشوى الله سبحانه وتعالى يا فر لن تفر اللي كده كتوزر تاسو هكذا يا كنت يا كوكي كده كيت ليسو سننكم يا حرم تأبوبوا كده كيت أبوبوا أن الله حرم تا سنن يشروا أدمين وصابوا كده في bincike a kansu. Wani hadisi balibai sun rauna nashi saboda ruwayar makhul ne Abu Abdullahi Shami daga shi Abu Sa'labah al-Khushani, shi kuma makhul Abu Abdullahi Shami cewa babban malami ne a kasar Sham a zamaninsa, kamar Imam Malik yake a Madina shi kuma haka yake a Sham, amma dai kuma bai da bai ji hadisan Abu Sa'labah al-Khushani ba, wanda yake nuna maka akwai wata wasila, akwai wani wucin tsakaninsu wanda ba a faɗi shi ko shi kowaye ba. Kuma shi kuma ilimin hadisi da zarar aka ce an bar gibi a isnadi a sarsarar mazajen hadisi, cire wani da ba a faɗi kowaye ba, to malaman hadisi suka rauna wannan hadisin, sukan ce mai rauni ne. Wasu daga cikin malamai sun hassana isnadinsa, sun ce isnadinsa hassan mai kyau ne, hadisi ne mai kyau, kamar da Darqutni ina zaton yana cikin wanda suka ce hassan ne, Abu Bakar As-Sam'ani shi ma yace Hassan ne su kuma wata kila sun yi la'akari da cewa Abu Abdullah Shami tabi'i ne wato shi Abu Makhul tabi'i ne sannan kuma tabi'i zai ruwaya ne daga tabi'i dan uwansa kuma da bakar tabi'ai rauni a cikin su yana da karanci ko da an samu rauni din rauni ne mai sauki to tikira wannan yasa suka ce Hassan ne ko kuma saboda hadisin yana da shahid ko hadisin Abu Darda wanda Al-Bazzar ya fitar da shi a cikin Musnad da kuma Al-Hakim a cikin Mustadrak hadisin Abu Darda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halal wa ma harrama fi kitabihi fa huwa haram wa ma sakata anhu fa huwa afwun faqbalu afiyatahu fa innahu لم يكن الله لينسى ثم قرأ قوله تعالى وما كان ربك نسيا وانا حديثنا أبو الدرداء النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبن الله يحرم تا أتكل لتافن تا حرامني أبن الله يحلت تا حللني أبن الله يحلت تا أتكل لتافن تا حللني أبن الله يحرم تا حرامني أبن الله يشرو بي مغانا أكن سبا وانا أفواتي فذلك كربي أفور أبنجي ليمكو domin ubangiji subhanahu wataala bai kasance wanda zai manta ba saboda Allah yana cewa makana rabbuka nasiya ubangijinka bai kasance mai mantuwa ba to wani hadisi al-hakim da ya kawo shi ya inganta shi sanan wasu malamai ba sun tabbatar da cewa isnadin sa salih ne isnadin sa kamar bazzar ina cewa isnadin sa salih isnadin sa mai kyau ne to wannan hadisi in ka hada shi da wancan za ka ga kusan ba'anar su tana tafiya bai daya sannan kuma mahallin shahid shine cewa Allah subhanahu wataala ya shiru akan wasu abubuwa ba tare da ba dan ya manta da su ba da aka ku bincike akan su abinda wannan yake nunawa shine Allah subhanahu wataala ya bayyana haram ya bayyana halal a cikin abubuwa da muke mu'amala da su muke amfani da su a cikin harkar abinci a cikin harkar abin sha a cikin harkar sutura duk Allah subhanahu wataala ya bayyana abinda yake halal da abinda yake haram a cikin abinda muke ci ko muke sha ko muke sa sutura da shi duk an yi bayanin halal da haram a ciki to akwai wasu abubuwa waɗanda ba a yi magana su halal ne ko ba haram bane magana su bata zo ba karara aka ce kaza halal ne ko to suna cikin da'iratul afu suna cikin da'irar afuwa shi yasa malamai suke cewa al-aslu fil ashiya ko fil mu'amalat al-hillu al-ibaha asali ka'ida akan dukkan abubuwan da ake mu'amala da su shine halacci sai in nasi ya haramta sai in nasi ya haramta ka baka dubi abu ka ce ai wannan abun babu shi alqur'ani ko a hadisi da aka amfani da shi haramun ne ka ce amfani da computer haramun ne amfani da waya haramun ne amfani da abubuwa haramun ne saboda Allah bai ce ai amfani da su ba wannan cikin abubuwan duk da ake amfani da su taskhiri ne ubangiji korewa ce ta Allah cewa sakhara lakum ma fi samawati ma fi al-ardi jami'an min duk abin da ke sama da ƙasa Allah ya hore muku dan ku yi amfani da su ku amfana da su saboda ka baya buƙatar sai an samu nasi ya ce ka sa babbar riga ko ka sa karamar riga ko ka sa hula ko ka sa hula ba buƙatar wannan wanda ya shiga cikin da'irar al-maskutu anhu wanda a cikin harkar mu'amala a cikin harkar abincicika da sauransu duk wannan ya shiga ciki cikin harkar ibada shi kuma wannan kofa a rufe take sai wanda Allah ya bude ce wannan tace hanyar bautar sa baka iya cewa mutane ku je ku bauta Allah da abinda kuke kira ko kai tunani da kanku a'a ita ibada ana buƙatar izini abu kaza bautar Allah ne alqur'ani ne ya faɗa sunna ce ta faɗa to shi kira zama bautar Allah abu kaza Allah bai ce abauta masa da shi ba to bai halatta wani yace ai tunda ba a ce ka abauta masa da shi ba ya halatta mutum ya abauta masa da shi a'a Allah ya ce am lahum shuraka shara'u lahum min ad-dini ma lam ya'zan bihi Allah ko suna da wasu ababan tarayya wanda suka shar'anta musu wani abu a addini da Allah bai izini da shi ba wannan ayar karara tana nuna cewa shi addini sai Allah ya ba da izini akan cewa kaza addini ne to ka bauta Allah da shi abinda Allah bai ce addini bane to ya shiga cikin abinda bai halatta ga bauta Allah da shi wannan shine ma'anar hadisin Aisha wanda yake cikin sahihaini man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd kuma man amila amalan من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه وهو رد هذا في أمرنا هذا أنا لفين الديني وانا دي يكيركي وانا بشكين الديني ده بايا شكين ستو أمير مسا وتوزا أكرم بابا سوراك أبوبوا نقول أبي وبنبنتا هركر الديني الأصل في العبادات المنعو إلا منس ده أبدا سونيش إبادة موتر الله إكيدشي تو أسدي شيني ما أيدك يا أمباني لشي سيدة نسي شيء كذا كذا موتر الله نتو سيكا موتر الله لشي الأصل في الأشياء كوكتي في المعاملات شكي معاملة الأصل شيني الإباحة حللني سي إن نسي يا ربت دو هكا يا متنزي كاسوانشي shin zai yi kasuwanci ne bude shago ne ko zai teburi ne ko zai kasa a kasa ne wannan ba a cewa sai an samu nassi da yace ai ka kasa kayan kasuwanci a kasa ko a kasa kan tebur ko a bude shago wannan ba ya buƙatar nassi yaya mutane za su yi mu'amala shi kawai dai abinda ake buƙata ka zama mai gaskiya ka zama mai amana ka cuci mutane ka san sharuɗan ciniki ta yaya za ka yi ciniki za a saye da sayarwa waɗannan su ne shari'ar ta inda ya wasu dokoki ta yadda ba za a cuta ba a cutar ba wannan shine kawai amma ba a cewa yaya za a yi abin din harkar mu'amalar aure misali aure mu'amala ce ta wani bangare tana tafiya ne da hada da al'ada ko wasu abubuwa da za su shigo wanda ba su saba wa makasudin aure ba a cikin abin nan wataƙila suna ƙara dankon zumuntar auren ne ma misali sai ce mutum zai yi aure to yau matar salife kai mata dadi ta yana santa suma iyayen su kara fahimta cewa yana son yansu wannan al'ada ce wannan ba ta buƙatar nassi ya halatta ko ya idan da kawai za a duba shine kada a dauke ta ta zama ka'ida za ta iya rushe kuma sha'anin aure shi yasa zaka ga malami suna matsawa akan batun kada a tsananta cikin sha'anin laifi har yadda zai zama ya hana ma wasu wasu yin aure kaga nan ya rusa makasudin cewa ya aure to wannan shine kawai amma wanda yake ga hali zai yi laifi to ko da nawa yayi ba ta yayi me yasa zai mata rima matar sa ce ya ma ya bata abin da ya sha'awar ya bata ko kuma ita yake son ya aura yana da ma ya mata abin da yake ganin ya dace ya mata to wannan aure da za a daura shi shin za a rika zuwa ne a taru a daura ko ko a wasu yan tsirari ne za su hada falo a daurin auren wannan duka yana karkashin abin da yake mu'amalar ne mutane ba a hukunta su da cewa sai sun kai nassi da cewa ne ce sai an kai nassin da yace a buga ID card invitation card ce invitation bid'a ce saboda ba a ce ai invitation ba na ba bai invitation ba sai ba shi invitation to kaga wannan bai fahimci yadda tsarin dokokin musulunci suke ba wannan duk mu'amala ce tun zai sanar a rediyo ne zai sanar a talabijin ne zai sanar a jarida ne zai buga invitation card ne a zai bi gida-gida ne yana kwankwasawa yana ga mutane daura aure zo da shi ga dama ko ci hanya ya zaba ya yi ba a cewa nan ya zo da bid'a saboda annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba haka ya daura aure ba bai je ya buga invitation ba ko bai je ya yi kaza ya yi kaza ba to wannan ita ce da'ira wa ma sakata an huwa wa sakata an ashiya rahmatan lakum min ghairi nisyan fala tabhasu anha yayi shiru akan wasu abubuwa ba dan ya manta ba sai ba kar ku tsaya kuna ta bincike akan su na'am
to sai in wannan mai tambayar shi kuma yake cewa mallan shine yayi aiki da wani company kuma suna raba wa wani company diesel din to sai suke hada baki da shi da ma'aikatan company da suke kai wannan diesel din inda idan aka ce musu su zuba lita 2000 sai su zuba lita 1800 ko kuma 1900 sauran sai su raba da shi da ma'aikatan wannan kamfanin to sai ke cewa mallan yanzu ya tuba shi ne ke cewa idan Allah ya hore masa ya zai da wannan abin da ya riga ya aikata na baya
duk wanda ka zalunta a ka'ida shine ka neme shi ka mayar masa zaluncin da kai masa shi ne raddul mazalim duk wanda ka zalunta a ka'ida ta doka shine ka neme shi abinda ka san ka zalunce shi ka mayar masa ko ka neme ya yafe maka wannan ita ce ka'ida idan ya zanto wanda zaka cuta din baka da hanyar mayar masa ko ba inda zaka ganshi ka cuci wani ne ya tafi baka san inda zaka same shi ba baka san inda zaka samu wani nashi ba ko ya rasu kuma ba bai bar magada ba ko baka san su ba wannan sai ka fitar da dukiyar da kasancewa ka zalunce shi wannan dukiya kai masa sadaka da ita Allah ya bashi ladan in baba musulmi bane ka bayawa da wasu kai kai takhallus ka kubutar da kanka daga wannan dukiya da ka karba ko ka ci ba bisa haƙƙi ba wannan shine ka'idar tuba yayin da ka cutar da wani shi yasa wato cutar da wani yake da hatsarin gaske sama da kai abin da yake saban Allah ne tsakaninka da Allah wanda in ka daga hannu cikin dare kai kuka ka tuba sai Allah subhanahu wata'ala ya dube ka yafe maka ba in wani ka cuta wani cutar da kai masa yana na auyanka shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk ya cutar da dan uwansa man kana li akhihi alaihi mazlama falyuhallil minha al-yawm min qabl an ya'ti yawm la dinar fihi wala dirham wanda duk ya san ya zalunci dan uwansa ya cuci dan uwansa to suwar walitin ayo ranar da kafin zuwan ranar da babu dinari a cikinta babu dirhami ba babu kuɗi babu magana da ba da kuɗi ya kwaci kansa babu wannan saboda haka ake gudun zalunci ake gudun cutar da wani saboda haka abinda za ka yi idan wannan waɗanda ka san ka cuta za ka iya kai guda musu da haƙƙinsu ka kai musu haƙƙinsu ta hanyar duk da kake ganin za ka iya isar musu da haƙƙinsu in kuma wasu ne da ba za ka iya tantance su ba za ka iya gane su ba za ka san su ba za ka san wasu nasu da to sai ka yi sadaka da dukiyar sai ka fitar musu da sadaka da dukiyar ka bayar da ita ga wasu ka kuma ci gaba da tuba da neman gafara Allah.
To sai wannan tambayar ita kuma take cewa malam menene ingancin haramcin hadisin da ke magana kan rufe gini da labule ko kuma kyalle sannan kuma hadisin zai yi aiki akan manna wallpaper da ake a yanzu a jikin bangon dakuna ko kuma falo?
To ban san wani hadisi yake nuna yake ishara zuwa gare shi ba. Hadisin da na sani na Aisha radiyallahu ta'ala anha da shine inganta babu sallallahu alaihi wasallam ya shigo ga ta lillibe jikin katanga ko garu ta lillibe shi da labule ko ina da sallallahu alaihi wasallam ya ce a ciccire wadannan labulan shi ne yake cewa inna allaha lam ya'buruna an naksuwa ad-din wal hijara Allah bai umarce mu ba mu rika lillibe tabo da kuma duwatsu wato da su ne ake gini a wancan lokaci Allah bai umarce mu mu rika rufe su a wata ruwayar ta zo da cewa waɗannan abubuwa da ta lillibe da su suna da zanen tasawira ta wasu abubuwa masu rai ila tsuntsaye ne wata iri dabbobi ne an zana su a jiki da sallallahu sallama ya sa aka cire wasu daga cikin malamai sun ce an umarce ta tsaya umarce ta cire saboda waɗannan hotunan da suke jikin waɗannan labulayen da ta rufe garu da su wasu kuma malamai suka ce a'a saboda ta rufe garu inda ba buƙatar rufe saboda haka akwai wani abu na albazaranci a ciki wanda bai dace ba inda a ce wurin da aka rufe kawai wando ne ko wata ƙofa ce wannan ba zai zama laifi ba babu shakka wasu ruwayoyin sun zo cewa abin nan ta rufe shi ne bisa ta irfiha tasawir ya zo da wannan nasab bisa ta irina da cikin wasu Imam Ahmad bisa ta irfiha tasawir da wasu labil biyu wanda suke da zane na tasawira a cikinsu da wasu suka ce wannan shi ne illatun nahi amma dai a dunkule a gurin malamai abin da suke cewa a inda gurin da za a rufe din akwai buƙatar a rufe saboda wando ne ko labule ne ko wannan babu komai sannan kuma in ya zanto abinda za a yi labulan da shi ya zama alhariri ne wato wani abu ne mai tsadar gaske wanda yin labule da irin wannan yana nuna albazaranci da zarmewa cikin sha'anin duniya suka ce wannan haramun ne in ya zanto labule ne kawai da aka yi shi dan ado ba wai lalle ya wando ba a rufe harabin nan to suka ce makaruhi ne barin shi ya fi yinsa bayan mutum ya yi shi wacce ya harama akwai asarar haka daga wasu sahabbai wanda suka nuna kyamarsu suka ji ma shiga gidan da suka ga an rufe katangar gidan da galabuli suka ce ba za su shiga ba akwai daga Salman al-Farisi shi wata mata ma ya aura ya je gidanta zai tare ya je ga duk ta saka labule ta rufe abin da yace ba zai shiga ba yace wannan gidan naku zazzabi yake yi ne aka lullube ka lullube shi ko ko Ka'aba ce ta Dawuda dabirar kin da yace mahmun hadhal bait abin taqal ka'batu ilai wannan gidan naku zazzabi ke ko ko Ka'aba ce ta dana kace ba ya zazzabi ba Ka'aba kulliya ce shi to zai shiga ba sai an ci to wannan wara ne haka nan lokacin da Abu Ayyuba lokacin da Salim da Abdullahi da Umar ya aure babansa Abdullahi da Umar shirya walima ta gayyato sahabbai daga ciki akwai Abu Musa Abu Ayyub al-Ansari da yazo ya duba yaga duk an sa labule da alibi shi katanga lallabe ta da labule yace Abdullah yake ce mahaifin Salim shine Abdullahi dan Umar yace Abdullahi dan Umar kuma wannan abu haka za a zo a yi wannan abu ya dai nuna masa inkari shine Abdullahi dan Umar yake cewa galabat nan nisa mata ne suka fi karfin mu wato duk wannan harkar kulliya duk mata ne suke yi ko ba da muka iya to anan shi ma ce ba zai shiga ba yace abincin walima sai sun ce to wannan duk an samu daga wasu daga cikin sahabbai Abdullahi ibn Yazid shi ma haka ka samu daga wajensa to amma dai abinda malamai suke cewa idan al-harir ne wannan haramun ne idan da kai buƙatar a rufe gurin saboda tagace wando ne ko abu wannan babu laifi idan ya zanto ba taga bace ba kuma al-harir bane haka dai kawai kulliya ce to suka ce wannan makaruhi ne amma wol fefa wanda bata ciki yana maganar labule ne wol fefa ba labule ba ce
ta sai wannan mai tambayar shi ko yake cewa malam mutum ne yana cikin sabon sallah a raka'a ta farko sai juwayarsa ta yi ƙara kuma daman yana cikin jiran wani ma'aikaci ne da zai kira shi domin ya taimaka masa ya fita daga cikin wata matsala to nan take sai ya kasa samun nutsuwa a cikin sallar tasa domin idan ya rasa wannan kiran to matsalar tashi za ta ta'azzara shin yana da laifi idan ya kasa sallar domin ya dauki wannan kiran ya fada wa mai kiran nasa cewar sallah yake zai kira shi daga baya
da wannan bai dace ba wato imanin ka da Allah da yaqinin ka da cewa Allah shine mai bayarwa kuma duk wani abu naka in Allah bai nufa zaka same shi Allah bai nufa zaka same shi kuma ka ji gurin sa kake nema duk wanda baka da shi har kake ganin cewa idan ka yanke ganawarka da Allah dan ka gana da wani bukatun ka zata samu in ba haka ba ta azzara wannan magana bata da dadin ji ko kadan ban san dai yaya shi mai magana da kansa yake ko ko ne yake ba da labari amma abin yayi buri ka ce wai saboda in baka datse gana wanda kake da Allah ba ka je ka dauki wayan nan al'amuran ka sasu ta azzara ka manta shi da wanda kake gana da shi shine mai sawa ka samu shine mai hanawa dama ne alima atita wala muati lima man ata wala yafu dajjal min kajjal yabsutu arrizq liman yasha wa yaqdir Allah shine ke bayarwa shine mai hanawa in ya bayar ba mai iya hanawa in ya hana ba mai iya bayarwa to kana jin wannan tare da kai wannan imanin ya riga ya shiga zuciyarka yayi karfi ta yaya zaka yi tunanin cewa in baka da wayar ba al'amuran ka za ta azzara saboda ka bar ka katse waya ka ce masa sallah kike mai da ce masa kuma sallah kike ba ka katse waya ka da sallah ka zaka kira shi to mene zai hana ka ci gaba da sallar in ka gama sallar ka ce da shi sallah kike indai har zai karbi uzurin ka yanzu bayan ka kaza sallar me zai hana ka karbi uzurin ka daga bayan ka kira shi ka ga masa cewa dazu ka kira ina sallah musulmi ne dan uwanka ya san me yi sallah shi ma in yana sallah ka kira shi ba zai bar sallah ya da waya ba saboda ka in Allah ya zai baka abinda zai baka in ba za ka san ba za ka samu wannan maganar ta yi girma kwarai da gaske kuma ba ta dace a ce musulmi ya yi tunanin ta ba kwata-kwata ka ce ka datse abinda kake gana da Allah wai saboda in baka da waya ba za ka abubuwan abinda kake so zai ta'azzara
to sai wani yake cewa malam yana tambaya ne kan hukuncin kudin inshorar rai da wasu kamfanoni da ma'aikatu suke yi wa ma'aikatansu yake cewa idan mutum ya rasu cikin aiki ko ya samu mummunan rauni ko rasa wani bangare na jikinsa sai kamfanin inshorar sai biya iyalansa wato iyalan shi wanda abin ya samu wasu kuɗi shi ne ke tambayar ya halaccin amfani da waɗannan kuɗaɗe da za a ba wa iyalan nasa.
To asalin inshorar rai ko ta lafiya ko ta abin hawa a musulunci ka duba dokoki na musulunci na harkar mu'amala ta kuɗi wannan akwai caca a cikinsa sai sa malamai da yawa ba su amince da shi ba a matsayin hanya da ya kamata musulmi ya shiga ba abinda wazanto wani abu ne da aka shigar da kai karfi da yaji baka da zabi kamar abinda za ka gani na guraren aiki na gwamnati wanda ba kai kake sa kanka ba su za su tusa ka da karfi da yaji a cire maka wani abu ana bayarwa kai ko kasu don abin ka ya dawo maka shikenan da ban daka ne aka kwata ba wai da san zuci ba dan kana so ba da haka ne ake kwata ana ba su takila ma aka tashi da maka da shi ba lalle ka samu abin duka yadda aka bayar ba dole ba za ka samu wanda bai kai wancan ba wanda baya hana kai amfani da shi amma kai ka sa kanka to zai zama cacici in kai ka sa kanka da ziyartarka da amincewarka da kai ka je ka biya da kanka to wannan cacici sau ka samu ka dan kuka samu yawa ba halatta kace
to mallan Allah ya saka da alheri masu sauraron mu da kallon mu duka da wanda muka kawo karshen shirin a wannan rana sai kuma za ku yayi kuma da sakonnin tambayoyin ku ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon WhatsApp a kan lambar waya 0703-36-14-15 ko kuma cikin adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyinrahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook kamar da shi malamin namu al-professor Sheikh Muhammad Sani Umar Jani Mu'oyan babban malami a sangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Baro da Kano Kano wanda yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar shirin Anas Sidiris Hassan da kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.